إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيوة ما سكرنا سلام مبارك مودة يا مبارك مودة ساكي سعدوا دكو أولنا كفاتا gidan rediyo da tv na bonfere da ke nan birnin yamai jamhuriyar Nijar bayan wani lokaci tun daga harkon shaban da aka dakatar da karatu duk da yake ana sawara maimako na bin sati barkanmu da guyau barkanmu da sake saduwa da ku tare da shehin malami shek abdulmalik hamis
almajirin malamai
a yau muna ranar juma'a 17 ga wata na biyu shine wata na safar hijira ta manzo rahma sallallahu alaihi wasallam da kamar ga zuwa madina shekara ta 1442 yayi daidai da 24 ga wata na 9 miladiyar ta isa alaihi salam shekara ta 2021 muna ci gaba da karatutukan da malam ke gabatar mana kan mustalahat to ina kyautar da tsayo a karmakallahu yau za a yi muna karatu kan al-istithmar
na'am
a karmakallahu bismillah
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن وما سكلمو دا سورارمو نكو سادن نيسا نتكين كسا دا وجن كسا منا مكو غيسوا تا الدين المسلنجي سنمونا كارا جنجنا وعلا سبحانه وتعالى وان دا تكين إيكون سا دا غنين دا مسا da falalar sa ya bamu iko muka ya ja tsawon rayukan mu har muka ga wannan lokaci kuma ya bamu iko muka zo wannan wuri don gabatar da nasiha ga kawunan mu gaba daya to dama duk wata na Sha'ban in ya kama muna tsaye da karatuttuka sai bayan sallah kuma daidai abin da hali ya basu a wani lokaci bayan wata daya ko abin da ya kama da haka to insha Allah ta'ala muna fatan wato rayukan mu kullun su zamanto wato dadi ne da karuwa cikin alkhairi kuma yi bayani da kuma kuma ce karewa ga sharri muna wato barin sa saboda dan adam bai gushi ba yana aikata kuskure da abin da ya kama da haka to a yau zamu tattauna akan wani mawdu'i da iznin Allah shine mawdu'i na al-istithmar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma muna fatan Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya
amin
kamar yadda muka saba idan zamu gabatar da karatu zamu fadi an-nuqat al-asasiya les points essentiels in jumalan baturi wato abubuwan da ake son a tattauna akan su domin yana taimaka ma wanda zai bin karatu daga mataki zuwa mataki ya san daga inda aka kwana da inda za a tashi ko ba haka ba to abu na farko kamar yadda muka saba zamu tattauna akan kalima ta al-istithmar kenan ma'ana zamu yi bayanin wannan kalima abinda ta kumsa ko wato a larabce da kuma abinda ake nufi da ita a ilmance ko ba haka ba da tushen wannan kalima. Abu na biyu za mu zo mu yi bayanin a wato akan nau'u'uka na shi ko menene shi al-istithmar kin, sannan kuma nau'u'ukan sa da yadda malamai suka karkasa shi kaso daban-daban. Ina fata an fahimce ni. Abu na gaba za mu zo mu yi bayanin wato hukuncin shi al-istithmar a shar'ance, domin muna son mu san hukuncin shari'a a cikin wannan tsari. Sai abu na hudu wato kasuwarsa gida biyu, mai kyau da wanda bai da kyau, menene fa'idodin mai kyau din, menene fa'idodin mara kyau din, to sannan kuma fa'idodinsa a duniya da lahira. Sannan a ƙarshe za mu ga menene matsalolin da muke fama da su ta fuskar al-istithmar, wato ƙalubale an gane ko a zamanin duniyar yanzu ga kasashen musulmai musamman kasashen Afrika da kuma kasashen musulmai su da suke da rauni a cikin wannan fage. To muna fatan Allah ya ce muke mu. Sai mu fara da kalimar mu ta farko, ita ce ta al-istithmar. Kalima ta al-istithmar sabuwar kalima ce, duk da ba a ce al-istithmar dan malaman lugha sun ce duk suna ko fi'ili wanda ya wuce harafi hudu, to alif kin shi ita ce alif wadda ba ta da kai, ba mai alhamza ba. Kinan ba a ce al-istithmar kamar yadda dalibai suke cewa, sai dai a ce al-istithmar kamar kalima ta al-ismu bi'sa ismu al-fusuq ba'da al-iman, ba a ce bi'sa ismu al-fusuq ba'da al-iman, duk da yake su suna yin wannan. To kinan kalima ce in ji malaman sarf suke cewa mazida, in an ce kalima mazida ita ce kalima wadda an ƙara mata waɗansu harufa, domin yana daga cikin abin da ke ƙwaruwa da yawa daga cikin dalibai in sun je cikin kamus wajen neman kalima. To idan busan an ƙara mata harufa ba, ko ku wani harafin ta asalinsa an canza shi ne, to yana daga cikin abin da ke sa ba za ka iske asalin kalima ba. Wato as-samaru da larabci yana nufin ƴaƴan itace, samara an gane ko ɗan itace ɗaya, samarat kuma ƴaƴan itace, wanda wannan kalima ta zo cikin alqur'ani wurare daban-daban. To sai aka ƙara alif da sinun da kuma wato abin da suke kira ta'un. In an ka ce alif da sinun da ta'un ana kiran su hurufu talab, an gane ko harufa na nema, duk da yake na ɗaukan fiye da ma'ana kusan goma sha wani abu, an gane ko. Amma wannan shine azhar, idan alifun da sinun da ta'un aka ƙara su akan kalima, to ana nufin at-talab, ma'ana shine ma'ana da tafi fituwa fili. Misali in nace ghafara shine ya gafarta mishi, ko ba haka ba? Wato istaghfara ya nemi a gafarta mishi, fassara ya fassara abu ko yayi bayaninsa, istafsara ya nemi a yi mishi bayani, fahima ya gane abu, istafhama ya nemi a ganar da shi. Shi yasa ake kiran tambaya a cikin yaren larabci istifham, neman fahimta, an gane ko. To yanzu samara su ne ƴaƴan itace, to istathmara ya nemi ƴaƴan itace, shi ne asalinsa. To amma wani lokaci ana kallon ƴaƴan itace a matsayin fa'ida ta icce, to nan sai ya zamanto istathmara ya nemi fa'ida, ba wai ya tafi cikin daji ba ya nemo ƴaƴan itace, ko ba haka? Domin wanda yake son ƴaƴan itace zai shuka icce, misali zai abin nan kula da shi, ba shi ruwa da abin da ke gyara shi, da ba da taki ko kuma mu ce shuka, hatta kai inda za ta yi ƴaƴa har ya ci amfanin su. To nan kuma sai ana nufin fa'ida. To nan nan samara ba ana nufin ba ƴaƴan itace kawai, a'a, ana nufin fa'ida, sawa'an ta ƴaƴan itace ce ko ba ta ƴaƴan itace ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine aka sami shi suna al-istithmar, neman fa'ida. To sai wannan kuma mustalah ne wanda yanzu kasashen Turawa suna amfani da shi, kamar misali yanzu in mun ka dauki da Faransanci suna kiran sa investissement, daga verb investir, da kuma English suna kiran shi investment. Investment shine wato to invest in something, shine ka wato ka zuba hannun jari ko abin da ya kama da haka. To wannan zuba hannun jarin nan yanzu zamu zo zuwa ga, mun yi bayanin shi a larabci, zamu zo zuwa ga ta'arifin sa kafin mu zo zuwa ga nau'in sa. Ta'arifin sa akwai ibarat da dama da malamai suka kawo ko masana suka kawo a cikin wannan fanni. In muka duba, waɗansu suka cewa al-istithmar shira'u hissatin, an gane ko, shira'u hissatin fi ra'si malin aw qardin tuwaffiru li sahibiha arbahan wa fawaida madmuna bil qanun. Abinda ake nufi da al-istithmar shira'u hissatin, ka sai wani yanki, hissa shine yanki, shi yasa wato kamar maciyar lokaci na karatu sai a kire shi hissa ka sai wani yanki an gane ko shine shira'u hissatin a sai wani yanki fi ra'si malin a cikin abinda ake kira ra'su mal wato hannun jari ko mu ce uwar dukiya abinda za a yin kasuwanci da shi an gane ko shine ra'su mal domin ra'su mal kalima biyu ce ra'su tana nufin kai malin kuma tana nufin dukiya kan dukiya yadda kan dan adam in babu shi dan adam bai rayuwa haka kan dukiya in babu shi babu dukiya babu kasuwanci to ra'su malin mutun zai sai wato hannun jari a cikin wato wata wani cikin wani jari da za a gudanar da kasuwanci a cikin sa aw qardin ko ko mutun ya bada rance na dukiya zai zama to a babu wata dukiya aji amma wani zai bada kaza wani zai bada kaza wani zai bada kaza sai a hada wannan basu sukan da suka bayar sai a hada su sai ayi hannun jari da su shine wato aw qardin to wannan kudaden da za a bayar tuwaffiru li sahibiha arbahan zai bada riba ga mutumin da ya bada wannan dukiyar tasa an gane ko au fawaid ko ko fa'idodi tunda tana yiwa kuɗi ne za a baka ko ko tana yiwa a wasu kaya za a baka wanda zaka ci gaba da amfani da su an gane ko madmuna kuma wanda akwai lamuni ma'ana an tabbatar da su bil qanun ta hanyar qanun dukoki to wannan sai mun bambanta shi da cewa mutum zai bada kuɗi a bashi riba ta fuskar aikin banki don wani zai iya fahimtar wannan ba daidai ba tunda malamai suna bayanin cewa riba ta banki da sauran abubuwa da ake yi akwai inda akwai kurakurai ba za mu ce duk abin da suke yi ba daidai bane ko ba haka ba shi matsalar banki zai baka kuɗi amma shi baya dokar asara ga ka'idar musulunci riba tana tare da mi tana tare da asara idan na baka kuɗi yanzu misali banki zai baka kuɗi ya ce maka je kai kasuwanci amma shi bai da asara ba in an ci riba da kai da shi kuka ci idan kuma aka yi asara kai kadai kai asara ba yanke dukiyar bane a ce kai kana da kaza cikin ɗari a ko a musulunci kana iya ba mutum dukiya yayi kasuwanci an fahimce ni kace mai yana da kaso kaza cikin ɗari in kaga dama kace da mu ce ka bashi in ya samu ya baka in kaga dama kace a yaje ya ci gaba da kasuwanci sai ya samu nashi ribar da ya samu duka tashi ci in kaga dama kace yana da kaso 50 ko 30 ko abin da dai kun kai ittifaki to kaga shi idan aka ci riba kun ci riba idan aka yi asara kun yi asara to a tsarin da su turawa suka kawo shi banki bai da asara zaka kame takardun gidanka bayan ka kai takardun gidanka kuma idan akai asara kai ne kai asara to nan ne shine nan da aka samu matsala a cikin tafiyar bankukuka da tsarin musulunci sai mu je zuwa ga ta'rifi na biyu wanda daga cikin ta'rifa cikin da suka yi saboda nan wanga in an yi zancen kamfani ne ko wasu wani kasuwanci da ai na hadawa na jama'a shine zai iya daukar wannan waɗansu suna daukar abinda ake nufi da al-istithmar suke cewa wato shi al-istithmar الأصول التي يشتريها الأفراد أو المنشآت للحصول على الدخل في الوقت الحاضر أو المستقبل أبند أكي نفيد الاستثمار شيني الأصول توشي ندوكية التي يشتريها الأفراد واند متاني ذا سيطة ليكو معناه كو متنقو ذا ذي سياكوكو وانسو متاني دبان ذا سيا أو المنشآت كوكو المنشآت أنا نفهم كما ينزل الشركات كما السوسيتي وأن ذا أحد أعوى سنة يوم وأن للحصول دنسو كيغة تنمى ونبوري كو سامن كو تبتد على الدخل واتو سسامو أبن ذي شغوم سنة دوكيا إلا باتا أفتيني في الوقت الحاضر أينزو أو المستقبل كوكو زوا غبا ذاك إيسي إنكايا كأجيسو سبونا لو كتن دسو كيس آدا كسيد دسو mun zo a cikin al-ihtikar mun taba yin bayani a muhadara da muka yi ta al-ihtikar wannan malaman da suka haramta shi gaba dai da malaman da suke nuna cewa akwai abubuwan da za a ihtikar din su akwai abubuwan da bai dace ba idan ya zama to abincin mutane ne yau da gobe wadansu kuma suna ganin a'a in dai abu yana da yawa mutane ba za su matsu ba kana iya ka siya ka aje don ka ci riba amma idan ya zama to mutane suna cikin bukata shine haramun ne ka sai wannan abin saboda ka kara masa kuɗi bayani ya gabata a cikin wannan muhadara wanda bai same ta al-ihtikar zai ga bayanan da muka gabata
kamar zancen bankin nan
na'am
wasu lokutan kudaden da suke kara wa mutum cikin kwantike ne su kudin yawa suke
waɗannan kudade an tattauna akan su malamai sun nuna cewa kudin da ake baka ana kasuwanci da dukiyarka waɗannan kuɗaɗen su sun yi kasuwanci ne da su kuma ta hanyar da su suna yin kasuwanci irin wanda shari'a ba ta yarda da shi ba galibi. Yanzu misali in kamar banki ce wadda take mu'amala ta musulunci ta yarda in an ci riba an ci in an faɗi an faɗi. Waɗannan kuɗin za su zama to halali a gare ka tunda kasuwanci ne aka yi da su ingantacce kuma ka yarda ka bada. Amma idan zama to banki ce wadda ita ba ta yarda da mu'amala ta musulunci ba. Ita dai in akwai riba riba ce in babu riba kuma su riba ce. To kenan su waɗannan kuɗaɗen malamai suka ce ba za a ci su ba. Ba za a ci su ba. Sai dai waɗansu malamai suna ganin ka bar su can duk abin da suka ga dama su yi da su. Waɗansu kuma malamai suna ganin a'a za ka amsa ne ka ba waɗansu bayan Allah waɗanda baka san da su ba. Dama dukiya wadda bata halatta ka ci ta ba. To bai halatta kai ka ci ta ba kuma bai halatta ka bayar da ita ba. Ta fuskar da za a ci wa ka amfanu da ita. Yanzu misali ka ɗauki waɗannan kuɗaɗen sai ka je sai ka ba matarka. To ai matarka. Za ta amfanu da waɗannan kuɗi kuma kai wajibi ne ka ciyar da matarka. To sai ka ɗauki waɗannan kuɗin ka bata za ta toshe maka wata buƙata. To kenan kaga ka amfana da kuɗin. Sai ka ɗauka misali kabba misali ƙaninka. Ƙaninka wajibi ne ka taimaka mishi sai ka ɓoye sai ka bashi waɗannan kuɗaɗen ka ci ya je ya aiki da su. Shi yasa malamai suke ganin cewa za ka bayar da su ne ga mutumin da shi bai da wata alaƙa ta amfanuwa da kai ba wajibi bane kai masa wani abu. To wannan matsala ce wadda an tattauna akan ta kuma tana da maganganu da dama. Ina fata an fahimci ni duk dake ba maudu'in muna ba ya kai inda sai da aka tara manya-manyan malamai na duniya a Rabitatul Alamul Islami a Makka majalisar malamai ta duniya kan kuɗaɗen da musulmai suke ajiya musamman a Turai wanda zaka iskin ma kuddan biliyoyi da gwamnatocin misali kasashen musulmai suke ajiwa da kuma misali manya-manyan masu kuɗi zaka iske wani zaka iske ribar da gwamnati zata bashi zata kai kusan miliyar guda na dolar misali ko rabin miliyar na dolar ko san miliyon de dolar miliyon ɗari na dola kuɗin da ya aje a can. To yanzu me hukuncin waɗannan sai da aka tattara malamai na duniya jamhurin malamai sun tafi cewa waɗannan kuɗaɗen shi mutumin bai halatta ya ci su ba amma bai dace ya bar su ba don kuɗin idan suka kai wani lokaci gwamnatin Turai ita za ta ɗauke su za ta kuma yi ayyuka da su daga ciki kuma za ta iya ƙara haɓaka ayyukanta na kafirci kuma za ta iya sayan makamai da su don yaƙar ƙasashen musulmai. To shi yasa suka ce to abin da ya fi shi ne dukiyar ka ɗauko ta a yi hanyoyi a ƙasashen musulmai a yi rijiyoyi a ƙasashen musulmai a raba su da dukiyar kuma musulmai su amfana da ita ba tare da kai kana fatan cewa ba kai wannan dukiyar taka ce ko kana ganin taka ce. Waɗansu daga cikin malamai musamman irin su Sheikh Ibn Uthaymeen shi ya ce abin da yake gani wannan dukiyar bai dace a taɓa ta ba kawai komi yawanta a batta. Shi kuma daga cikin hujjojin da Sheikh Yabbasuwa yake cewa rahmatullahi alal jami' cewa wannan dukiyar mu musulmi mun ce riba haramun ce to kuma sai muka ɗauko waɗannan kuɗaɗen muka je muka yi aiki da su a ƙasashenmu kuma sai muna son mu nuna ma Turawa ko da mutanen duniya cewa musulunci ya haramta riba kuma ga mu mun ɗauki riba kuma mun yi amfani da ita. Malam yake cewa to kaga akwai matsala. Na biyu musulmi suna da dukiyar halat da gwamnatocin kasashen musulmai da su masu kuɗin musulmai waɗanda ya kamata su taimaka suna da dukiya ta halal. Me yasa za su ɗauko dukiyar da alal aƙalla akwai shubuha a cikinta sannan kuma su ce su yi aiki da ita kuma akai labari. Yake cewa to shi abin da yake gani to wannan kuma matsala ce. Ina fata an fahimce ni wannan zai kawo matsala tunda dukiyar haramci za a yi wa musulmai aiki da ita kenan ku ba ta da wani albarka kuma za mu gina kasashen mu da dukiya wadda take bata halatta ba ko akwai shubha a cikin ta. To shi Sheikh Ibn Uthaymeen da suka bi ra'ayinsa kaji abin da suka tafi akan sa amma dai su bin ba su suna ganin ɗauko dukiya shine zai fi domin maslahar da suke kallo wannan zai ƙara ma kafirai ƙarfi kenan kaga kowane daga cikin malamai akwai inda ya karkata wallahu ta'ala a'lam. Ina fata an fahimce ni. To idan muka zo zuwa ga al-istithmar muka ce al-usul allati yashtariha al-afrad aw al-munsha'at lil-husul ala ad-dakhl fi al-hadir aw al-mustaqbal abubuwa ne da a sai an ce usul kamar gidaje gidan haya misali a saye shi saboda a rinka amsa kuɗin riba motoci da za a saya na haya misali wanda za a rinka amsar abin da suka kawo a rarraba amfani in an ce usul dai abin da tushe na an gane ko kuɗi ne za mu bayar don mu rinka siyo kaya muna juyawa da su to wannan shi ma shi na daga cikin wato abin da suke kira al-istithmar. Daga cikin ta'rifatikin da malamai suke kawowa suke cewa wato ra'su malin abinda ake kira daga cikin abinda ake kira al-istithmar ra'su malin mustakhdam wato hannun jari ne ko dukiya ce wadda ake amfani da ita fi intajil khadamat don saboda a gabatar da waɗansu ayyuka an gane ko an ce al-khadamat wato kamar ayyuka waɗanda za a gabatarwa don saboda a ci amfanin su.
an gane ko awisila ko ko sil'a in an ce sil'a shine kayan da za a saye da sayar kayan da ake sayarwa to waɗannan kayan ana sayar da su ko ana amfani da wannan dukiya an gane ko lil husuli ala ribhi don saboda a samu wata riba an gane ko tuwaffiru li sahibiha arbaha mutun zai samu wato amfani ko wadansu ribobi a takaice dai wannan shine daga cikin ta'arifa cikin da dauko na malamai kuma ba su kadai bane mutun wanda yake so zai iya shiga cikin bincike cikin littafai ya gano bincike da dama wannan abin da shahi ta'arifu kenan sai nuqta mutagaba an gane ko shine nuqta ta uku shine al anwa nau'ukan al istithmar ina fata an fahimci ni to al-istithmar suna kasashi wato gida biyu akwai al-istithmar al-haqiqi wato al-hissi akwai al-istithmar al-ma'nawi an gane ko wannan kaso na farko kinan in an ce al-istithmar al-haqiqi shine wanda at-tabbatacce an gane ko wato tabbatacce tahqiqul mashru'at an gane ko wanda za a zo a yi aiki wani proje da shi tunda imin ce mashru'at proje ake nufi an gane ko ko kuma awil al-sila ko ko a zo a buga kaya a company to kaga wannan mashru'u ne wanda ana ganin sa akwai al-ma'nawi wato wa huwa alladhi yustakhdam wato fi tahsil an gane ko al-ma'lumat aw al-usul al-ma'rifiyya shine wanda ake yi don cimma samun buri na ilimi an gane ko koko tushe wani na ilimi kamar yanzu bincike da ake gabatarwa a jami'o'i na duniya zaka ga yanzu kasashen turawa za su zuba makuddan biliyoyi ko miliyoyi dan a gabatar da bincike na ilimi akan wani abu to da yake mu kasashen mu ba mu ci gaba sai magana asara suke yanzu a ce maka an zuba biliyan kaza dan bincike a sararin samaniya dan Afrika sai ga wannan shirme ne
gaskiya
ko ba haka nan bane an zuba makuddan miliyoyi dan akan wani abu sai shiga shirme ne shi ko bai san tanan ne ake samun arzikin ba yanzu za a zuba kuɗi kan bincike dan kera wata mota lokacin da za a zuba kuɗin zaka ga mai shirme ake yi amma lokacin da aka fara kera motocin kuɗin da za a karba ninkin ba ninkin ne za a zuba kuɗi dan ai bincike a gano maganin wata cuta sai kaga kamar waɗannan kuɗaɗen sun yawa shirme ne sai a gano maganin sai ai dubban shekaru ana samun kuɗaɗe kan kera wannan maganin da aka yi to saboda mu ban waye ma irin wannan ba shi yasa kake ganin dan Afrika mafi yawancin kasuwancin da yaddar shi ya bada kuɗi a bashi kaya a zo a saya a bada riba ya sai gida ya gine a bashi kuɗi abin da haya ya bashi kuɗin haya kuɗin shi suna nan aje su yace gani su kuma turawa suna ganin ya za a yi ayi wani abu wanda zai rinka kawo kuɗaɗe masu yawa farko ba za a ga kuɗin ba za a ji tsoro ko ba haka ba amma a ƙarshe kuɗaɗen da zai rinka kawo wa za su zan ninkin ba ninkin to wannan shine abin da suke kira wato al-istithmar wato al-hissi da al-ma'nawi yanzu zaka ga yanzu ko anan muna da jami'o'i da suke karantarwa da institute da wane ne a jami'a zaka biya kuɗi idan ka biya kuɗi ne za a baka ilimi karatu ko to ina shi ke ai ba a ganin shi ko ba haka ba amma lokacin da ka kare karatu wata ma'aikata za ta dauke ka aiki ko wani society zai dauke ka aiki ko wani company zai dauke ka aiki sai ka mutu da izinin Allah kana cin amfanin wannan karatun da aka baka kaga an yi istithmar ne abu ne wanda ba a gani al-husul ala ma'rifa aw usul al-ilmiya zaka samu wani tsari na ilimi wanda mi wanda zaka amfana da shi kuma ka amfani jama'a ina fata an fahimci ni bal ma zai amfani al'ummomin duniya kuma shekara da shekaru yanzu wanda ya kirkiro misali ampul da muke gani yanzu kaga duniya tana can amfanin wannan abu kuma ya mutu ya tafi ko ba haka ba amma kuma har yanzu shi idan ƴaƴansa za su yi kokari za su da usrarsa family ko fami da ƴan kasarsa za su yi kokari su ci amfanin wannan abin abin da suke cewa brevity za a sami shi dokar cewa duk wanda yake so ya amfanu da wannan ilimin na wannan bawan Allah al-huququl ma'nawiyya to dole sai ya biya kuɗi sai ka iske duk kamfanin da zai yi ampuli ya kamata ya bashi kuɗi to mu kasashen mu ba a san da wannan ba da za mu samu wannan da za mu muwa mu ci amfani yanzu kaga misali kamar anan Niger muna da babban masanja ake kira Abdulmumuni Diouf wanda shi ya kirkiro system solar yadda ake amfani da rana ya kamata a ce duk kamfanin da zai amfani da wannan ilimin nasa sai ya ba kasar Niger haƙƙin ta domin dan kasar Niger ya yi wannan amfani da waɗannan ɗaya za mu samu da sun ishi kasar Niger ma ta samu kudade ba su wanda zaka batar da ayyuka amma da yake ba a damu da ilimi ba kuma shi kanshi ma lokacin da shi na da rai ba kowa ya san kimar sa ba sai bayan ya mutu duka ɗayan abubuwan da ya gabata sana ilimi ba yanzu suna ina ake karatun waɗannan abin da yayi illa ɗan wuraren da cikin ƙauyuka yayi kokari ya gabatar da irin waɗannan abubuwa da ake amfani da su shikenan kasa ba ta da karfin da kuma za ta iya tsaye ta nemo haƙƙin ta ga manyan kasashen da suke amfani da manyan kamfuna to kaga duka waɗannan istismar ne na wato abubuwa daban-daban wannan kenan to idan muka zo kuma shi istismar kin nan a wajen kafirai saboda dole sai mun yi magana a musulunci wajen kafirai shi istismar ya tsaya ga duniya
to
ina fata an fahimci ya tsaya a nan duniya amma mu a matsayin mu na musulmai istismar bai tsaya akan duniya ba bai tsaya ga duniya ba saboda mu mun yarda da in an mutu za a tashi to shi yasa istismar kin nan yana da matsayi a duniya kuma yana da matsayi a lahira har a wajen Allah shi yasa ɗaya daga cikin manyan malamai na kasar Mauritania wanda kuma asalin shi da kasar Mauritania amma Saudiya ke dan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti dan sa da ake kira Abdullah bin Muhammad al-Amin al-Shankiti wanda yana shine shugaban kismut tafsir a jami'a ta wato Madina da ma naje a Saudiya mun hadu da shi mun gaisa kwarai da gaske to yake cewa duniya Allah ya arata akan kanunu tabadul.
Na'am.
Kanunu tabadul wato doka at-tabadul shine wato ta musanya. Har lahiran ma ita ba haka Allah ya gina ta. Ba duniyar dai ba.
Na'am.
Ka fahimce ni? To ba ni gishiri in ji malam Bahaushe in ba kaman da. Haka Allah ya aza duniya. To amma muskilar mutane yace muskilatul muslimin yuriduna akhdh yuriduna akhdha thamani wal mathmun muslimi shi abin da yake so yaje da kudi ya karbo kaya kuma bai ba da kudi ba misali da kudin da kayan sun shiga ya tafi da su shi yasa baya son yayi aiki a biya shi baya son ya bada kaya a bashi shi kullu abin da yake so a bashi bai bayar ba to shi ko wannan ba abu ne wanda yake yau maimaituwa a rayuwa ba ina fata an fahimci ni to idan muka duba duniya da lahira haka aka gina su shi yasa mu a nan duniya muna ba Allah ramci shi yasa Allah ya kirai bashi ramci wato ba da dukiya a cikin aikin Allah ramci man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah ramci ba dan Allah talakka bane ina fata an fahimci a musan yace za ku yi da Allah shi yasa Allah ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wanda ba su fahimci alqur'ani ba sai su ce to kaji an ce wa za ba Allah ramci Allah kamar Yahudawa da suka suka wasu malamai sun tafi cewa saboda sun jahilci Ubangiji waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a sun yi ne saboda wato kamar suka zuwa ga addinin musulunci suka ce laqad Allah ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji wanda suka ce Allah talakka ne su kuma mawadata ne don an ce a kawo to tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam balarabe ne su kuma suna ganin ya kamata annabin ya zo cikin Yahudawa bai kasance cikin su ba suka yi hasada shi yasa in aka zo da ayoyi sai suna kokarin suka ga ayoyi to ala ayyati hal maganganu ne malamai almuhimmu dai ciniki ne zamu yi da Allah idan ka ba Allah dukiyarka Allah zai habaka maka ita a nan duniya zai habaka maka ta a lahira ma naqasat sadaqatun min malika bayda manzu sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi sadaqa ba ta rage dukiya shi yasa masu ciyar da dukiyar su dan tafiyar da addinin Allah ba za ka ganin sun yi kunya a duniya ba za su yi a lahira ba Allah zai ijin raba su wani lokaci su rasa kuma sai Allah ya mayar musu da albarka wani lokacin bai sake ba su dukiya amma zai ba su ƴaƴa masu albarka zai ba su mutane duk matsalar da suke ciki ba za su shiga matsala a rayuwa ba ko da babu kuɗin a ƙasa kuma Allah ya faɗi cewa idan ka bayar zai lullunka maka ninkin ba ninkin man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda zo wato dan da yace man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira zai ribanya mishi to wani ridi ne to wani lokacin sai yace zai ribanya mishi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wani lokacin yace a'a daga 1 har zuwa 700 daga 10 har zuwa 700 masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba kaga misalin wadanda suke ciyar da dukiyar su dan tafiyar da addinin Allah wato dan daukakar da addinin Allah kamar waɗanda kamar mutumin da ya shika kwaya guda ce in mun ce kwaya ba kwaya wacce wanda aka sha ba kwaya ta hatsi ko ta abin da ya kama da haka fi kulli sunbulat anbatat sab'a sanabil sai fitar da zangarku guda 7 fi kulli sunbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya akwai wato iya kwaya guda 100 kaga sun zan 700 kenan in ka ba da daya zaka samu 700 sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lullunka ga wanda ya so kenan nan bai da ma iyaka ina fatan ana fahimta ta to kaga ashe abinda muke ba Allah Allah zai bamu ina fata an fahimce ni to kuma Allah ya tabbatar da cewa yamhaqullahu ar-riba Allah yana tauye dukiyar da akwai riba cikin ta wa yurbi sadaqat kuma Allah yana habakar da sadaqa sai malamai suka ce akwai i'jaz a cikin wannan al-i'jazu at-tashri'i an gane ko in an ce i'jaz mu'jiza ta shari'anta abubuwa domin shari'o'in al-Qur'ani har yanzu ba a cimma iyaka su ba kuma ba san ba a cim ba har yanzu kuma su ne in an kisu sai a ga akwai kuskure yamhaqu asalin yamhaqu tauyewa ar-riba da larabci shine ƙari rabayar bu shine abin da ya karu ya habaka to sai Allah ya ce yamhaqullahu ar-riba Allah yana tauye dukiyar da ad-riba ma'ana kai a zahiri da lugha riba shine ƙari kana ganin an baka kuɗi masu yawa to Allah ya ɗebe masa albarka
na'am
shi yasa waɗanda suke cikin riba kullun zaka iske dukiyar su za su yi wata mutum zai samu dukiya mai yawa amma ƙarshe sai ya shiga cikin wata asara wanda zai koma talaka zai bar ƙasa ga sunan cikin motoci na bashi cikin gidaje na bashi karshe sai ka ce a cewa alhaji wani bai hidda zakka shi ko dukiyar sa gaba ɗaya in an ka kai ma banki ba za ta biya bashin da maiki biya ba bai da zakka bari ba kanka wahala ta zuwa neman kuɗi wa yurbi sadaqat sai Allah ce yurbi yana habaka as-sadaqat sadaqa kaga sadaqa in muka dauka a lugha daga sidquna shine gaskiya domin babu mai bada dukiyar sa don cigaban addinin Allah sai wanda ya gaskata Allah shi yasa an ka sanya ma aboki as-sadiq domin yana gaskata ka kana gaskata shi shi yasa aka sanya ma sadaqi suna sadaqi domin yana gaskata cewa kana son mace duk mugu da an ce to kawo kudi a daura aure ya gudu mun fahimci wannan dake ko to ita ko sadaka a zahiri ai bayarwa ce kiran ka ba kuɗi sun ragu to sai Allah ce yurbi kaga yanko sai ka mata fi'ili na karawa wannan yasa a lokacin da America shugaban kasa Obama yana mulkin kasa America aka samu abin da ake kira crisis economic duk bankunan da suke mu'amala da riba sai suka samu matsala amma duk bankin da ke mu'amala ta musulunci bai samu matsala ba ina ji a radio shi shugaban kasar America Obama yace ayi musu bincike menene sirrin bankunan da suke samun makuddan kudade sun tafi kasa amma waɗanda ba sa samun makuddan kudade su ne ba su yi kasa ba alhali ga ijaza Allah ya faɗi yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afi to ala ayyati hal kina al-ma'nawi shi yasa rayuwar mu kasuwanci zamu yi da Allah inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna Allah ya sai rayukan mu minnai da kuma dukiyoyin su bi anna lahum al-janna Allah zai ba su al-janna sannan kuma man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda ya aikata aiki nagari ashe aiki nagari da kake yi kana yi ma Allah biyayya to Allah zai baka rayuwa mai kyau kaga kanunun tabadul ne wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma za mu saka kan musu lada da fiye da abin da suke aikatawa kenan ba duniya dai ba lahira dai ba hannan duniya Allah zai baka mai kyau ina fata an fahimce ni dan na kawo wannan dan mutane su gane abubuwan da ake nufi a cikin suratul saff Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم قال الله يا أيها الذين آمنوا يا كنكم كي إيماني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم kuna so in nuna muku in shiryar da ku al-su'al al-istifham huna litashwiq in ji malaman balaga da tafsiri na Allah yayi tambaya amma litashwiq dan ya kwadaitar da ku hal adullukum kuna so in nuna muku ala tijaratin akan wato wani kasuwanci tunjikum min adhabin alim kasuwancin da zai tseratar da ku nan kaga sai zamanto kasuwanci da Hausa namiji ne kasu at-tijara kuma da Larabci mace ce kenan wajen fassara sai ka koma ka mayar da shi wato namiji kasuwancin da zai tsiratar da ku tunjikum min adhabil arim sai Allah ya ce tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon sa wa tujahiduna ku yi jihadi ku bada kokarin ku fi sabilillahi dan daukar da kalmar Allah bi amwalikum da duke kuma anfusikum da kawunan ku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku in kuna da sani yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku kaga ga abinda zaku ba Allah ga abinda Allah zai ba ku Allah zai gafarta muku dhunubanku yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin Allah ya shirgar da ku aljanna تجري من تحتها الأنهار ورد قورا موسكي قدارك رشنتا ومساكن طيبة دولاري ما سدائي في جنات أدنى أتكن أدنى تدوما ذلك الفوز العظيم التي ونشيني ربو ميكرما تو كاقا ونن ينا مكتوى أشي كاسو ونشيني مكيي دا واتو الله سبحانه وتعالى قانون التبادل الاستثمار أشي دا إيمان ينكا دا دوكي يركا دا ساوة ينكا تكن أيكن أديني دا دو أيكن دا ناك قباتر كان استثمار ني zamu zo a cikin addini mu kawo hadisai tun da mun kawo ayoyi lokacin da mu ba yawa ne da shi ba idan muka duba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na wato Abu Huraira wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man tasaddaqa bi'idli tamra wanda ya sadaqa da idli tamra gurgudun dan dabino an gane ko to wannan gurgudun tabinun da kake rena wanda kai da shi an gane ko min kasbin tayyib amma ya zamanto na halatni wala yaqbalu Allah illa at-tayyib in jama'a Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ba zai karba ba sai abin da ke tsarkakake sai ce fa inna Allah wato ya taqabbaluha bi yamine Allah zai karbe ta da hannun dama wani daga cikin ayoyin sifat baka tambaya hannu Allah shi tun da baka sayar da Allah ki ba kai dai ya ci maka bi yamine shi an gane ko kuma hadisi yazo wakilta yadayhi yamin dukkan hannayensa dama ne ina fata an fahimci ni thumma yurabbiha sannan Allah ya haba kadda ita kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake tarbiyantar da faluwahu falu shine muhr wato almuhr ko almuhra kenan kamar dan dukushi dan karamin doki an gane kamar yadda kake tarbiyantar da dokin ka har ya girma kace amfani shi haka Allah zai kara maka ita hatta takunu misl aljabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta koma kamar girman dutse kaga wannan shine istithmar tsakaninka da Allah subhanahu wataala wanda kafiri bai gane wannan ko ba haka ba sannan kuma har yanzu akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne na Abu Huraira na cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariya awwal aw ilmun yuntafa'u bih aw walad wato aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih صالح يدعو له اذا دا ادم يموت انقطع عمله ايكن سيايينك الا من ثلاثه سي ابووا غدا اوكو صدقه جاريه صدقه با صدقه جاريه با صدقه جاريه صدقه مي غدانا با صدقه جاريه با اي اضافه با ان غاني كو كودا ما انشي صدقه جاريه با مسالا بچي yana nufin sadaqa mai gudana don ana idafatul mawsuf ila sifa ba dole bane ya zamanto sadaqa da muke nufin jariya domin kalima ta aljariya tana nufin jirgin ruwa an gane ko inna lamma tagha alma'u hamalnakum fil jariya sannan jariya tana nufin budurwa sannan kuma jariya tana nufin abin da ke gudana to wadansu su sadaqati jariyatin abada mace kyauta tun da mu kaga kasashen mu yanzu ana cewa abada mace sadaka da malamai ana ba su yar sadaka da ake cewa duk da yake in ma ka bada dake sadaka to ka bada sadaki sadaki hakkin ta ne ka ba su wa atun nisa asadaqatihinna nihla in kai ubani za ka bayar ala ayyati hal dai abin da ake nufi sadaqatin jariya sadaka mai gudana an gane ko aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilmin da ake amfanuwa da shi malamin da ya karanta koko masani wanda ya karantar da ƴaƴan musulmai shi na mai imani yanzu waɗanda suke karantar da ƴaƴan musulmai alakon ba wai salirkin su anbiya su bane in sun yi dan musulmi kasan musulmi ta ci gaba ko suna lahira suna samu amfanin wannan da a samu wanda zai koya ma ƴaƴan musulmi ilimin likitanci saboda su amfani musulmai to duk likitan da za su yi ma operation ko operation da abin da ya kama da haka lada kake samu ka bar tunanin aikin ka ya tsaya kawai bakin abin da gwamnati za ta biya ka yana da kyau a tsarkake niyya in ba a tsarkake niyya ba ai aikin banza ladan mai kiran sallah don an bashi biya ko liman a wannan an bashi ne don ya dauki nauyin iyalinsa amma Allah kadai ne zai biyan sa amma in ya maida wato wannan niyyar sa kawai ga abin da ake bashi na duniya to shikenan babu wani amfani kenan na lahira wal iyadu billah Allah ke mun tsari aw waladin salihin yad'u lahu ko ko da wanda yake masa addu'a sai malamai suke cewa akwai maganganu da dama kan wannan hadisi ba za mu samu dama kawo su ba amma zan kawo magana wato guda wanda malamai suka kawo suke cewa dan adam idan ya mutu yana da hali guda hudu akwai mutumin da aikin sa na kwarai da aikin sa mummuna za su tsaya tak saboda mi saboda shine yake gabatar da aiki na alkhairi shi yake gabatar da aiki na sharri ya mutu bai bar wani abu na alkhairi ba wanda zai ci gaba bai bar wani abu na sharri ba wanda zai ci gaba magana ta rage ta kari kontar ya tsaya le deux kontar an gane ko sai kuma akwai mutumin da in ya mutu da aikin sa na sharri da aikin sa na alkhairi duka za su ci gaba ya mutu ya bar gidan giya ya mutu ya bar masallaci masallacin da kudin halatti gina shi wancan kuma gidan giyan shida ma ko kudin halatti ne ko kudin haram dai haram dai to yanzu in an sha giya can ko ya bar hotel inda ake zina da mata misali to in an yi zina can yana da zunubi idan ko an yi sallah inda da kudin halatti gina kaga yana da lada sai ya tashi lahira can da al sahi akwai mutumin da aikin sa na alkhairi zai tsaya amma na sharri zai ci gaba yana musulmi yana sallah yana komai amma bai bar aikin wani abu ba ya mutu ya bar gidajen giya da gidajen karuwai kaga zunubin shi ne zai ci gaba wal iyazu billah sai mutumin da aikin sa na sharri zai tsaya amma na alkhairi ne zai ci gaba kamar yanzu misali mutumin da yana aikin sabo tun da dan adam yana sabo ma Allah amma da ya mutu sai ya bar wuraren da za su ci gaba da habaka masa aiki na alkhairi ya bai masallatai ya bar makarantu ya bar abin da ya kama da haka sai ka iske aikin shi ya ci gaba to muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin na hudu din nan wanda sharrin sa zai tsaya alkhairi sa ne zai ci gaba to kenan kaga wannan istithmar ne tsakaninka da Allah in ka bar masallaci ko ka mutu kuna nan kuna yin mi kuna yin wato ka bar hannun jari ba a wani company ba a kamfanin Allah da ka bar shi mun fahimci wannan sai kuma misali na uku da zamu kawo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi akwai wani mutum daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana kiransa wato Abu Talha wanda yana da dukiya wanda mai kyau shine babban yafi kowa gona mai kyau ko mu ce danga an gane ko ko garka do ana cewa wanda take tana da ya'in itace masu kyau to sai aya ta sabkalanta dalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wanda gonan nan tashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inji Anas wani lokaci tana fuskantar masallacin Madina kenan ma yanzu babu ta kaga yanzu ya bada ta ga Allah amma ga tarihin ta yana zuwa yanzu babu ta a yanzu sai yace ma manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana son ya bayar da tunda Allah ya ce ba ku samun wato kamar aikin da'a ko alkhairi sai kun ciyar daga abin da kuke bukata ina fata an fahimce ni mimma tuhibbun to daga abin da kuke so to sai ya kira ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina son in bayar da ita ga Allah subhanahu wataala an gane ko arju birraha wa dhukraha ina fatan in samu alkhairin ta da kuma abin da Allah zai taskance min sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce bakhin suka ce kalima ce ana amfani da ita wato littabiri anir ridha wal i'jab lokacin da kake son ka fada kamar ka nuna abu ya burge ka kaji dadi sai ka ce bakhin da larabci ina fata an fahimce ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mishi da kamalun rabih ko rayih wato lafuzza guda biyu ne in an ce rabih shine mai habaka ashe nan mu gane cewa musulunci ba addinin dolanci bane ya san dukiyar da ake iya habakar da ita mutane ne suka zo suka kashe kwakwalensu suka zauna bu san yadda ake habakar da dukiya ba suka yi zamane har an kashe gaban su a wata riwaya kuma wato ko wani lafazi za kamalun rayih to sai malamin suka ce in an ce rabih daga rabiha yarbahu wato min babi ta'iba yat'abu ko ko rayih daga raha yaruhu shine yaruhu an gane ko bil khairi ma'ana yana dawowa da alkhairi ko wai ruhu wa yakdu bil khair da safiya da murci duka zai iya kama ka alkhairi ina fata an fahimce ni ko kuma rabih kenan yana habaka yana da mantuwa mai alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda nake gani an taj'alha fil aqrabin ka sanya ta ga makusanta domin in kana da wato ka sanya abu ga makusanta baka gane mutumin kirki ne sai waɗanda an mafi kusa da shi su suke amfanuwa da shi matakka ta amfana da kai kafin mata wani ta amfana da kai dan kai amfana da kai kafin dan wani amfana da kai dalibin kai amfana da kai kafin wani amfana da kai yaron ka mai maka aiki ya amfana da kai kafin wani amfana da kai dan kasar kai amfana da kai kafin dan wata kasa ya amfana da kai ba a ce ka kai musu ba to amma mugu wanda bai da kyau mugun mai gida da mugun malami da mugun mutum kullun ne su nake cin amfanin sa saboda can yake neman suna nan ko ba dan suna yake ne ba shi yasa bai damu ba shi yasa Bahaushe yake kiran su indararo baka ba gida sai dashi ina fata an fice kenan ruwan shi waje na shi ke kai su duk da yake dama shi karshe kai nashi wajen nan don ya kasu shi gida banda za a yi amma misali ne ya bayar to kaga dan haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi ga inda ya kamata wato a sanya ta kenan ashe habakar da dukiya da kasuwanci ko mu ce yadda zaka habaka dukiyarka a nan duniya da lahira duka musulunci ya karantar da wannan ba wani ne zai zo ya karantar da mu irin waɗannan wato tsare-tsare ba wallahu ta'ala a'lam to wannan mun samu wato nau'ukan sa kenan wato a duniya da lahira sai mu zo zuwa ga hukuncin sa kafin mu je zuwa ga fa'idodin sa idan muka zo zuwa ga hukuncin sa idan ci wato habaka dukiya ta hanya ce wanda shari'a ta yadda da ita babu matsala kaga musulunci ya yadda da kasuwanci wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Musulunci ya haida ka sa hannun jari dan ai kasuwanci ka samu amfani. Mutanen da yanzu ake bude kamfuna a ce su kawo kudaden su a sa su kiya sai ka iski suna ganin kamar wani abu ne na haramun. A'a, kamfani ne za a gina, za a sai kaya, a rinka kasuwanci ana samun kudi, me ye matsala? Ina fata an fahimce ni. Amma a sa hannun jari wurin da shari'a bata yadda ba, shine ba a yadda da shi ba. Za a bude gidan giya a ce ku kawo kudin ku saboda a siyo injin da wani abu a rinka samun kudi ana rabawa, musulunci bai yadda da shi ba. Za a gina gidan karuwai ko wata hotel wanda za a sa ƴan mata masu kyau saboda a rinka samun kudade wanda musulunci bai yadda da shi ba. In ka sa dukiya ka kai ka sani. An gane ko? Kenan dan haka hukuncin sa ya danganta daga irin inda shari'a ta yadda da shi ne ko ko inda shari'a bata yadda da shi bane. Ina fata an fahimce ni. Wannan shine. To sai kuma malamai suke cewa akwai abin da ake kira al-ahdaf. Wai mutum idan yana haɓaka dukiyarsa, shi wannan al-istithmar menene ahdafikinsa kuma menene fawaidikinsa? Ina fata an fahimce ni. Ya kamata mu san ahdaf, dalilin da yasa ake yin wannan, sannan ya kamata mu san fawaid nashi, fa'idodinsa. Suke cewa ahdaf din istithmar, sanya dukiya a cikin wato abin nan, saka hannun jari, yana da wasu ahdaf manya waɗanda su ne za mu iya faɗa saboda lokacin mu ƙarami ne, takaitacce ne. Sannan kuma yana da wato abin nan, dalilin da suke sa ɗan adam ya wannan. Na farko sun kace ta'minul mal, idan mutum yana sawa kuɗin shi cikin kasuwanci to kamar yana tsare dukiyarsa ne daga asara. Amma mu ku sai mu ce bi iznillah, da izinin Allah. Shi yasa mai kuɗi idan za a aje kuɗi ga su ana kallon su, to kaga ba su ƙaruwa na ɗai. Na biyu, cikin suna za a rinka ci, yanzu kana zama talaka, domin malam Bahaushe ce zuwa ga ba ta bari da mi, da za a cika maka yamai da kuɗi, kafin ci ne. To talaka yanzu kasashen Afrika da kasashen musulmai sai ana cewa a ai kasa kaza tana da arziki kaza kaza, ko da duk kuɗin duniya gaba ɗaya an ka ɗauko su aka kawo kasashen mu aka aje, kwana biyu na iya koma talakawa. Tambaye ku mi a dalili, saboda ba za mu sa kuɗaɗen ba mu yi ribance su ta fuskar ilimi da haɓakar da al'umma. Ban sani ko ka fahimce ni ba. Domin shi istismar yana da wurare da ake saka shi. Akwai al-istismar, an gane ko, al-iqtisadi, wanda yake da alaka da tattalin arziki, an gane ko, wanda suke cewa intajun, shine za a zo a kera waɗansu abubuwa, intajul khadamat, ko a kirkire waɗansu ayyuka waɗanda za a samun waɗansu kuɗaɗe wanda shari'a ta yarda da su. Ina fata an fahimce ni. Awi sila lilistismar, ko ayi abinda sila kaya, TV kaya ce, yanzu kamfanin da zai yin ta zai sayar da ita ya samu kuɗi. Lilistismar dan saboda a samu riba. Awi listihla, ko ko a amfanu da wannan abin, mota ɗauka kaya ba cin ta za a yi ba, amma za a yi aiki da ita za ta kawo kuɗaɗe. Kaga wanga wato alistismar al-iqtisadi ne. Sannan daga ciki muna da alistismar da ake kira al-ijtima'i. Al-ijtima'i wanda yake da alaka da rayuwa ta sociology, wato zamantakewa, shine suke cewa raf'u rafahiyatil afrad, afradil mujtama, kamar yadda za a yi mutane su samu sauki na rayuwa. Yanzu misali zaka iske wani zai yi wurin shakatawa wanda shari'a ta yarda da shi, a zo a zamna dan ka huta, akwai sanyi, akwai komai, ga lokacin da zaka yi ga abin da zaka biya. Wannan abu ne wanda yake mai kyau. Ina fata ana fahimta ta, in ba irin wannan canba wanda za a yi na ciya da gayu da lalata. Ina fata an fahimci ni. To yanzu misali mutum ya zama to yana da wata gona, ya gyara ta ko wani fili ya sa itace masu kyau, ya ce idan mutum na son ya je ya shiga, zai shiga wannan wurin yayi awa kaza ya biya kaza. Wannan inda mutum ne zai je ya amfana, koko an kebance wuri da kai da iyalinka, ku kadai za ku zauna ku amfana, wannan ai babu wata matsala. Al-ijtima'i kenan, yadda za a yi mutane su samu hutu irin na rayuwa. Sannan kuma akwai al-istismar wanda suke kira al-bashari, wanda yake da alaka da ci gaban dan adam. Ina fata an fahimci ni. Wato suke cewa as-sa'yu, an gane ko, fi as-sa'yu fi raf'i, an gane ko, wato fi raf'i ta'limil mujtama, an gane ko, ko as-sa'yu fi tatwiril al-manahij at-tadribiyya aw at-ta'limiyya lil afrad, asan yadda za a yi a ƙara wato wayewar mutane da ilimin su, shi ma yana taimakawa. Yanzu yadda za a yi a karantar da mutane wani aiki a cikin al'umma, ai abu ne mai kyau, aikin hannu, aikin kaza, aikin kaza, ai istismar ne, domin yana yiwa in sun koyi wannan aikin koda gwamnati bata samu kuɗi ba amma ta rage zaman banza kuma ta ƙara haɓakar da cigaban wato tattalin arziki sannan kuma akwai al-istithmar al-idari wanda ake kira al-idari wanda yake da alaka da administration wanda suke kira wato abin nan as-sa'yu fi tatwir al-mabani al-hukumiyya za a yi kokari misali aga an gina manya-manyan ma'aikatu na gwamnati allati tuhafizu ala al-mujtama wadda take kula da kiyaye al-umma gina gidajen sojoji da wuraren da kompani barikin soja da gina manya-manyan ma'aikatu na gwamnati kaga gwamnati lokacin da za ta yi su za ta sha wahala amma za a yi shekara nawa ana cin amfanin su wanda in babu su sai ta dauki haya wanda in babu su sai ta nemi bashi ta zo ta gina amma in ta gina an huta to kaga waɗannan duka istithmarat ne kaseera cikin jawanib mukhtalifa akwai su ana fahimta ta to kaga daga cikin dalilan da suke sawa ake yin shi wato wannan za himayatul mal za a tsare dukiya tsare dukiya al'umma ne ai kamfunna sai a samu ayyuka idan aka bar kudin waɗansu ka dauke su kaga babu kudin kuma al'umma ta shiga cikin matsala sannan ana yin shi wato li himayatil al-amwal lil dara'ib idan ya zama kudi suna zamani ba a juyawa da su to zakka sai ta ci su ta Allah sannan kuma jangalin gwamnati an gane ko empo ko lanhu inji abin nan lempo ne sun kace lanhu sai yazo ya ci kudin to kaga idan kana juyawa da su zai kai ka kami zai kaka kaci kacin wasu ɗaya daga cikin abubuwa sannan kuma shi wannan zai kawo raguwar zaman banza an gane ko yukhaffif an gane ko min shiddatil batala zai rage zaman banza a cikin al'umma ina fata ana fahimta ta to kaka istithmar abu ne wanda yake da amfani ga mutum guda yana da amfani ga kamfunna yana da amfani ga ƙasa yana da amfani ga duniya illa dai za a kalli matsayin da shari'a ta kalla idan abu ne wanda shari'a bata yadda da shi ba an fahimce ni to shari'a bai dace ba musulmi ya shiga cikin wannan ka nemi hanyoyi na halat inda za ka yi istithmar kinka ina fata an fahimce ni lokacinmu yana da kofinmu kafin lokaci ya kare akwai nukta mai muhimmanci a cikin wannan mawdu'i da ya kamata mu kawo dukiya musulunci ya faɗe ta cewa an asata kamar musulunci bai jahanci dukiya ba Allah ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman kada ku doki dukiya ku bayar da ita ga wawaye kaga sai ce as-sufaha saboda wawa ba a bashi dukiya allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman wato qira'a ta Nafi' da Ibn Amir qiyaman qira'a kuma ta jumhur qiyaman sannan akwai wadannan qira'o'i ne mutawatirai akwai qira'a ta Ibn Umar wanda ke duk riwaya ce shadza ina fata an fahimce ni wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum wato qawaman sannan kuma akwai qira'ata Hasan al-Basri wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiwaman to akwai maganganu da dama kan qiyaman kinan da qawaman da mun kace shadza saboda sahabbai da suka zo su tabbatar da ita dan wadancin qira'o'in da Nafi' wani zai ce to ai Nafi' ba sahabi bane amma an ce ta Ibn Umar shadza ce to abin da kamata mu fahimta a wadancan duk sahabbai sun su da kansu suka ittifaki akan su wadan kuma da an kace shadza wadan su sharuɗa na amma dai ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun zaka ga maganganun malamai akan tawjihin wadannan qira'ata a lugha babu lokacin da zan kawo su nukta ta karshe saboda lokaci ya matso ƴan uwa musulmi shine cewa wannan istithmarakin da shi ake amfani wajen cutar da kasashen musulmai na farko min nahiyatul ula min nahiyatul istighlal shine da shi ake tatsar arzikin kasashen an Afrika turawa da suka gane ƴan Afrika ba su waye ba da suka gane gwamnatocin Afrika da yawa ƴan amshin shatan su ne na kasashen musulmai sai su buɗe kamfunna su kawo kaya amma sai su dauki ƴan ma'aikata ƴan kadan duk arzikin gaba ɗaya sai su rinka kwashe shi wannan shine tun daga mulkin mallaka abinda muke fama da shi duk kamfunna sun kiyardan mu kafa kamfunna a kasashen mu su yo kayan da suka fi namu kyau su karya su kuma an kisa wa tunanin na ƙasa a rinka saye kaɗan kaɗan har shi kai gala shi akai ga sanin sa kuma a amfana da shi duka kamfunnan nasu ne mu da arzikin mu gaba ɗaya aiki ne muke mu turawa saboda babu fikratul istithmar abu na biyu wasila ce lidaqt alal hukumat yanzu waɗannan kamfunan da kake gani hanya ce ta karya gwamnati in ba mai ƙarfi ba duk gwamnatin duniya suna iya cilastar da ita sai ta yi abin da suke so babu gwamnatin da take isa ba musu ina fata ana fahimta ta hanya ce ta cilastar da kowace ƙasa kaga idan kuna son ku dauki wani hukunci gwamnati na son dauki wani wani wata kaida ko wata doka a siyasance sai a gama ta rudannin kamfunan sai wadannan kamfunan su ce to za mu rufe shikenan yanzu kamfanin kamfunukan nan suna daukar mutum 10,000 ko wani cikin mutum 10,000 shina da mutum sun kai 20 wadanda yake daukar nauyin su in ka hada dubban mutane in kamfanin ya kulle kofofin sa kasar za ta samu matsala dole za ta yadda da abinda ake so a siyasance ga abinda suke so hanya ce in a addini kuke son wani abu sai a ce to babu matsala za mu liƙe likitocin mu ko ku ba ku da likitoci to ka kuwa ga dole ka yadda da abinda suke so ko da addinin ka bai yadda da shi ba shi yasa waɗannan sharikat da al'aulama da suke kira wato abinda suke kira mondialization ko globalization hanya ce ta waɗannan kamfunan istismar a zo a kafa wani kamfani sai ya zama to kamfanin nan zai iya sanin nau'in arzikin kasar ku zai iya sanin sirrin kasar ku za a san yadda za a yi ta kowace fuska a siyasance da addinance da ta hanyar zamantakewa a tilastar da ku sai kun tabbatar da wani abu wanda ba ku san shi wanda kuma su masu jagorancin kasa ba su iya faɗa ba saboda su sun san dalilin da baka sani ba yo kamfanin da ke ɗaukar mutum 10,000 kuma ya ce zai kullewa kuma su za su samu matsala kaga ba za su gaya ma ba sai dai su ce wancan mallamin ku bar shi dai a bashi hankuri koko in wanda za a dan ba wani abu na ko a bashi wani abu shi din shi bar magana ka fahimce ni bai san bilayen da an bayan wannan al'amari ba inda ya sani da bai wannan magana ko shi da akwanci gidan likita ya ce bai yadda da wannan doka ba sun kace to a kulle gidan likitocin shi na cewa ad-daruratu tubihu al-mahdhurat ko ba'd al-mahdhurat ko tuqaddaru bi qadriha wa jumla ban usul al-fiqh da al-qawaid al-fiqhiyya to yan uwa dai musulmi ina ganin lokacin mu ya matso an fara nuna min lokaci yayi amma ina ganin dai insha Allah ta'ala mun dan samu abinda mun ka samu cikin wannan maudu'i na al-istithmar sai sati mai zuwa in Allah ya kaddara muna da rayuwa insha Allah rabbul alamin za mu zo da wani sabon maudu'i da iznin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka faɗa ya zaman to daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik
alhamdulillah ay wa mun sarari al istithmar Allah dai ya amfana da mu abinda mallam ya karanta da mu kuma ya sa sakon ya isa inda ya kamata a ce ya isa don wannan karatu ne gaskiya mai matukar muhimmanci ban san ba ka makalan kai karshe ne ko sati
insha Allah sati mai zuwa sabo za mu dauka kasan muna son ba mu rinka son muna barin wani maudu'i cikin wani don sai ka iska wani bai samu wancan din ba na biyu din bai samu karshen maudu'in din sai dai in haka ta kama
Allah ya amfana da mu abin da
muka amin amin
amin
amin amin
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين